نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللغة أنا تكين غلوم بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نلا رباه yau uku ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muke cikin tafsirin suratul kahfi, sannan muna cikin kissar annabi Musa alaihi salam da haduwar su da al-Khidr alaihi salam, inda muka kwana a daidai fadar Allah ta'ala: ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dhalika ma kunna nabagh فارتدا على آثارهما قصصا.
الله تعالى يجي قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. النبي يوشع عليه السلام يكي تشوى النبي موسى عليه السلام: أرأيت أشيبك غنيمة إذ أوينا إلى الصخرة يا إن مكفكي ga wannan dutsen, fa inni nasitu al-huta, to ai na manta wannan kifin, wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura, ba kuma wani abu ne ya mantar da ni shi ba sai shaydan ne dan kada in tuna. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, sai ya kama hanyarsa a cikin teku abin mamaki. Lokacin da annabi Musa alaihi salam suka ketare gurin da Allah ta'ala ya umarce shi ya je ya hadu da wannan mutum na kirki, wannan bawan Allah salihi, a wannan lokacin gajiya da yunwa ta sami annabi Musa alaihi salam. Ya ce wa yaron da suke tare da shi, shine Yusha'u alaihi salam: atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, ba mu abincin ranarmu, lalle hakika mun hadu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu. To a daidai wannan lokacin ne Yusha'u alaihi salam ya tuna cewa fa ai wannan kifin baya tare da su, saboda lokacin da annabi Musa alaihi salam da shi suka kwanta a ƙarƙashin wannan dutse suna bacci, shi Yusha'u ya farka ya ga sanda kifin yake watsalliya a cikin kwando, ya kuma fito daga cikin wando ya fada cikin wannan tekun. Yana Allah Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam idan ya tashi, har annabi Musa alaihi salam ya tashi daga bacci ya yi gaba, shi kuma ya ce bara in bi shi in tuna masa. Kafin ya isa inda yake ya tuna masa, sai shaidan ya mantar da shi, saboda haka bai tuna ba har sai da annabi Musa alaihi salam ya buƙaci a fito da wannan kifin domin su ci. To a lokacin da ya tuna, sai yake cewa annabi Musa alaihi salam: ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut, baka gani ba lokacin da muka fake muka ainihin huta a gindin wannan dutsen, ai na manta kifin, kuma ba komai da ya mantar da ni ba sai shaidan. ya jingina mantuwar zuwa ga shedan, saboda na farko wannan al'amari ne mai mahimmancin gaske, musamman a gunsa shi Yusha din alaihi salam, saboda annabi Musa alaihi salam ya bashi aikin cewa duk sanda yaga babu wannan kifin ya gaya masa. To amma ya akai haka har ya manta, lalle wannan mantuwa ba za ta yi ba haka kawai, ba mantuwa bace irin ta al'ada, mantuwa ce wacce take akwai wani babban dalilin da yasa har ta faru. Sannan abu na biyu wanda zai sa shi ya manta, haduwar wannan wato al'amari da raya kifin da yake matacce, kifin da ba ya da rai, an soya shi an sa shi a cikin kwando, ya dawo da ransa ya shiga ruwa, kuma ya shiga ruwa ba irin ta sauran kifaye ba, ya shiga ruwa duk inda ya bi ta kan ruwa, gurin ya daskare ya zama da ruwan baya hadewa, ya fitar da wata hanya kamar rami, kamar wani kogo, ya fice ya yi tafiya a cikin wannan. Ita ma wannan wani abu ne da wato wani yanayi ne da bai kamata a ce an samu mantuwa a kansa ba. Lalle idan har mantuwa ta faru ga irin wannan al'amari a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, to akwai babban dalili. Saboda haka wannan shi ya bashi mamaki cewa ma ansanihu illa shaitan, ba komai ne ya mantar da ni wannan ba sai shaitan. Yusha alaihi salam ya san cewa shaitan ba zai so haduwar waɗannan bayan Allah salihai guda biyu ba, kuma haduwar da ilimi ce, ilimi ne zai hada su, kuma babu shakka wannan zai taimaka wajen yaduwar ilimi. A duk lokacin da ilimi wanda yake daga wato madogararsa wahayi ne daga Allah ta'ala ya yawaita ya yadu cikin al'umma, to shaitan ne zai rika samun koma baya a cikinta. Sabanin a ce jahilci ne ya yadu a cikin al'umma, to shaitan ne zai rika samun nasara a cikin wannan al'umma. To haduwar waɗannan manyan bayan Allah guda biyu abu ne da zai taimaka wa yaduwar ilimi a cikin banu Isra'il, wanda kuma wannan zai jawo shaitan koma baya. Saboda haka annabi Yusha alaihi salam yana sane da cewa shaitan ba zai so wannan haduwa ba, ko da za ta yiwu to zai so a ɗau lokaci kafin ta yiwu, wataƙila a tsawon lokacin da za a ɗauka kafin a samu haduwar, a samu wasu matsaloli da za su gitto haduwar ta kiyuwa. To wannan ta sa annabi Yusha alaihi salam kai tsaye ya jingina wannan mantuwa zuwa ga shaitan, ya ce wa ma ansanihu illa shaitan. Bai jingina mantuwar annabi Musa alaihi salam zuwa ga shaitan ba, sai ya jingina mantuwar kansa, saboda shi a lokacin bai zama annabi ba. Annabi Musa alaihi salam a lokacin annabin Allah ne, manzo ne, ɗaya ne daga cikin ulul azmi minar rusul. Saboda haka yana da matsayin da shaitan ba zai iya samun dama akan sa kamar yadda zai samu dama akan Yusha alaihi salam. Saboda haka ya jingina mantuwar zuwa gare shi shi kansa, kuma wanda yana nuna cewa dukkan wani sharri ko wani abu mara daɗi, wani abu wanda ba shi aka bukata, ba shi aka so ba, in ya faru to akan jingina wa shaidan, koda kuwa da ƙaddarar Ubangiji ce, koda Ubangiji ta'ala shi ya ƙaddara abin, amma shaidan shi ya ƙawata abin, shi kuma ya taimaka wajen faruwar abin, koda kuwa abin ƙaddara ce ta Ubangiji. Za mu ga Alƙur'ani a gurare daban-daban Ubangiji ta'ala ya jingina mantuwa zuwa ga shaidan, wa imma yunsiyannaka shaitan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumiz zalimin. Allah ya ce koda shaidan zai mantar da kai, kaga sai aka jingina mantuwar da mutum zai samu yayin da zai tsinci kansa cikin waɗanda ba dace ya zauna a cikin su ba. Allah ya kwabi mu'mini ya zauna a cikin mutanen da suke ba na kirki ba, to da shaidan zai mantar da shi ya zauna, shi Allah ta'ala da zai manta ya zauna, sai Ubangiji ta'ala ya jingina wannan mantuwar zuwa ga shaidan, cewa imma yunsiyannaka shaitan. Haka nan Ubangiji ta'ala yana cewa istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah, shaitan ya yi galaba a kansu don haka ya mantar da su ambatan Allah. To da ire-iren waɗannan nasussuka waɗanda suke nuna shaitan yana kinsawa mutum ko yana shagaltar da mutum ya manta abin da yake muhimmi, yayin da ya ga cewa tuna wannan abin zai taimaka wa wannan mutum wajen ƙara samun kusanci da Ubangiji, to sai ya sa masa waswasi, ya sa masa tunani, ya shagaltar da shi da wasu abubuwa daban har ya manta abin da yake mafi mahimmanci. A nan ƙira'ar Hafs ita ce wa abin nan ansanihu da damma a kan ha'un ɗin. Su malamai suka ce irin wannan tarkibin ba shi da yawa a cikin Alƙur'ani, wanda za a yi wa damiri damma maimakon a yi masa kisra, maimakon ansanihi wanda shine kira'ar mafiya yawa daga cikin jumhur na makaranta abinda suka karanta shi wa ma ansanihi, amma akwai kira'ar abinan Hafs da yace wa ma ansanihu, to wannan kadan ce a cikin kira'o'i, ba su ba ta da yawa, ce wannan tarkibi ba shi da yawa a cikin alqur'ani, kamar yadda irin wannan waqi'ar ita ma ba ta da yawa, ita kanta irin wannan waqi'ar a ce ga wani abu babba mai muhimmanci da girma irin wannan an manta da shi, shi ma ba shi da yawa a cikin rayuwar dan adam. Yace wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, wannan tana yi waye kasance maganar Yusha uce alaihi salam yake ga yawa annabi Musa alaihi salam yake cewa kifin nan ya kama hanyarsa cikin teku abin mamaki, wato karashin maganar shi Yusha ne yace ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytan an adhkura fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Duk wannan jumlar gaba daya tana yi wata kasance magana ce ta annabi Yusha alaihi salam da yake ba da labarin irin abin mamaki da ya gani na yadda kifi ya tashi yana matacce yana soyayye yana gasashe da gishiri a jikinsa, amma ya tashi yayi rai ya shiga cikin ruwa, sannan duk inda ruwan ya bi, duk inda ya bi a cikin ruwa kuma zai zama alamar tafiyarsa tana nan ba tare da ruwa ya goge ta ba, ya share ta. To lalle wannan abin mamaki ne, don haka yake ba da labarin mamakin da ya gani dangane da sha'anin kifin nan. Wasu daga cikin malamai suka ce tana yi wa ya zama maganar Allah ce, wato kamar ubangiji ne yake ta'aliki game da wannan hadisa cewa takhadha sabilahu, bayan shi Yusha alaihi salam ya bawa annabi Musa labarin abin da ya faru, sai kuma Allah ta'ala ya ce wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, wato kifi ya kama hanyarsa abin mamaki ya shiga cikin ruwa. To amma dai abin da ya fi inganci shi ne wannan karashin maganar Yusha ne alaihi salam kamar yadda ya zo a cikin hadisi النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف ووجد في البحر كالطاقي في ممر الحوت قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا فكان للحوت سربا سيكسن شي وجند كيف يوجي يزم مس كمر رابي وندب يوجي كما يكسن شي موسى ديار سكما أبين ماماكي سورة كونا كارشن وتونا أبين ماماكي ga annabi Musa da yaron sa ne Yusha alaihi salam. To shine anan sai yace da shi qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa, sai annabi Musa yace zalika, ai wannan abin da ya faru ko wannan abin da ka ambata na al'amarin kifin nan, ma kunna nabghi, shine abin da muka kasance muna nema, fartadda ala atharihi ma, sai suka koma suna bin digadigan su suna bin hanyar da suka biyo, qasasa daki daki, wato suna bin ta daki daki dan su koma a inda wannan kifin ya bace. Wato anan annabi Musa alaihi salam bayan ya ji daga bakin annabi Yusha alaihi salam cewa wannan kifi ga halin da ya faru gare shi, sai yake ga masa wannan ba abin damuwa bane, ai daman abin da muke so mu samu kenan, saboda haka abu ne wanda ya faru ba da san mu ba, ba da yardan mu ba, to amma kuma shi hakan muke so mu ya faru din, saboda shi ne alamar da Allah ta'ala ya sanya min, inji annabi Musa alaihi salam, na in gane inda wannan bawan Allah yake. Fartadda ala atharihi ma, sai suka koma suna bin wato abin nan, suna bin takun su kasasa daki daki, domin ma kada su kuskure su bi hanyar da ba ita ce hanyar da suka biyo ba. Allah ya ce fawajada abdan, فوجد عبدا من عبادنا, sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu, atainahu rahmatan min indina, mun bashi wata rahama ta musamman daga wajenmu, wa allamnahu min ladunna ilma, kuma daga gare mu muka sanar da shi wani ilimi na musamman. Fawajada, sai annabi Musa da Yusha alaihi salam su biyu din bayan sun bi wannan wato hanya da suka baro, sun bi abinan takun sawunsu daki 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 har suka kai inda ake bukatar su kai, sai suka je sai suka samu Khadir. A cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da mu yadda suka same shi, yace sun samu Khadir ala tinfisatin khadra, yana zaune akan wata koriyar shimfida, ala kabidil bahr, a tsakiyar teku, musajjan ko musjan thauban, yana lullube da taguwarsa, ya lullube da taguwarsa. A ruwayar Muslim, mustalqiyan ala alqafa, wato yana kwance rigingine, ya daga kansa sama. Qad ja'ala tarafa thawbihi tahta rijlaihi wa tarafaha tahta ra'sihi, ya kama wani bangare na rigarsa ko ya sanya a karkashin abin nan kafafuwansa, wani kuma a wajen kansa ya rufe jikinsa. Annabi Musa alaihi salam sai ya masa sallama. A ruwayar Muslim, ruwayar Abi Ishaq As-Sabi'i, a wajen Muslim yace faqala assalamu alaikum, sai yace da shi assalamu alaikum, yace fa kashafa thauba an wajhihi wa qala wa alaikum assalam. Khadir sai ya bude fuskarsa wacce da ya lullube ta da wannan tufatash, sai ya bude da ya ga Annabi Musa sai yace wa alaikum assalam. Sai yace wa Annabi Musa alaihi salam anna bi ardika assalam, wa anna bi ardika assalam, tayaya aka samu sallama a kasar da kake? Saboda Annabi Khadir alaihi salam a lokacin bai san cewa akwai wani guri da har su ma suna sallama, saboda sallama alama ce ta wadanda suka bi kauya ga Allah, suka karbi dokar Allah. Sallama wani abu ne wanda Allah ta'ala ya koyar da Annabi Adam alaihi salam tun lokacin da ya halicce shi, yace ga mala'iku nan ka je, duk abin da kai gaisuwa da shi shine gaisuwar kai da al'ummarka. Yaje yace da su assalamu alaikum, mala'iku suka ce wa alaikum assalam. Tun daga lokacin wannan ta zama ita ce gaisuwa da annabawan Allah, tuga suka rika. To in ba waɗanda suke da shiriya ba, suke kan tafarkin Allah ta'ala, to ba za ka samu sallama a tare da su ba. Shi yasa alama ce ko tafiya kake ka ji wani ya ce maka assalamu alaikum, to ranka zai gaya maka cewa to musulmi ne ko? Sai dai idan daga baya ka fahimci cewa wataƙila zama da musulmin ne yasa ya zama mai cewa assalamu alaikum, amma farko abin da za ka kawo musulmi ne. Saboda alama ce ta mutanen kirki tun kafuwar duniya har a shiga aljanna, tahiyyatuhum fiha salam. Saboda haka hatta a shiga aljanna da sallama din za a shiga, kuma ita ce za a riƙa yi a aljanna. Saboda haka lokacin da Khadir ya ji Annabi Musa ya ce assalamu alaikum, sai ya mamaki a ce akwai wasu musulmi da suke a ƙasar da yake, ce wa anna bi ardika salam, wa anna bi ardika salam. To shine sai yake tambaye shi man anta, yake tambayar Annabi Musa wane ne kai? Sai ya ce da shi ana Musa, ni ne Musa. Sai ya ce da shi Musa bani Isra'il, Musan da aka aiko wa bani Isra'il? Qala na'am, ya ce eh. Kaga na farko abinda za mu fahimta a nan, Al-Khadir bai san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da shi. Saboda haka duk abinda zai zo a cikin kissar Allah ne ta'ala ya sanar da shi, ba dan ya sanar da shi ba zai sani ba. Saboda haka ba wai gaibu ya sani ba kamar yadda wasu suke cewa ya san gaibi, a'a, abinda Allah ta'ala ne ya sanar da shi a lokacin bai sanar da Annabi Musa alaihi salam ba. Saboda haka ya fita daga al-ghaibul mutlaq, cikakken gaibi wanda Allah ta'ala yake banta da sanin sa, wanda babu wani a sama ko a ƙasa da ya san shi. Koda kuwa ya zama gaibi ne nisbi, in aka koma ga Annabi Musa alaihi salam gare shi, shi gaibi ne tunda bai san shi ba, amma ba gaibi ne cikakke ba. Saboda haka sai da ya tambaye shi kai wane ne, sannan ya ce masa ni ne Musa. Sannan abu na biyu da za mu fahimta a nan shine ya san da cewa Allah ya aiko Annabi Musa alaihi salam, shi yasa sai ya ce da shi Musa bani Isra'il, Musan da aka aiko bani Isra'il? Qala na'am. Kuma wannan yana nuna maka cewa shi baya daga cikin bani Isra'ila aka aikowa, aka aiko Annabi Musa alaihi, aka aiko Annabi Musa alaihi salam zuwa gare su. Saboda haka sai ya jingina shi zuwa ga al'ummar da aka aiko shi zuwa gare shi. Saboda haka shi annabi ne, amma shi ba a aika shi zuwa ga bani Isra'il ba, Annabi Musa alaihi salam shi aka aika zuwa ga bani Isra'il. Saboda haka sai ya masa sallama. Ruwayar da muka karanta ta ce ya same a tsakiyar teku. Shin a tsakiyar ruwa ne ya same shi ko a tsakiyar tsibiri? Tsibiri ne a cikin teku. wato bayan annabi Musa alaihi salam ya bi hanyar da kifi ya bi, tunda mun ce hanyar ta zama rami ne, ta zama kamar hanya ce, gurin ya daskare ya abin nan, saboda haka suna zuwa to tunda inda nan kifin ya bi sai suka bi nan su ma, suna bi sai suka iske shi a tsakiyar a kabiril bahar, tsakiyar teku, ma'ana a kan wani tsibiri wanda yake cikin wannan teku. Shi yasa ya zo a cikin ruwayar Muslim, fawajadahu na'iman fi jaziratin min jazairil bahri multaffan bi kisa, sai ya same shi yana kwance yana bacci a wani tsibiri daga tsibiran wannan tekun. Ya same shi ya lulluba da tufarsa, sannan ya yi masa sallama. Don haka ba wai a cikin ruwan ya shiga ya same shi ba, ya same shi ne akan tsibiri. A wannan hadisin, a wannan ayar zamu ga Allah ta'ala ya kira shi bawa, fa wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ubangiji ta'ala a ayar bai gaya mana kowa ne shi ba, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana shine al-Khadir, ya gaya mana sunansa ko laqabinsa al-Khadir, wannan shine abinda jumhur mafiya yawan malamai suka tafi a kansa cewa laƙabinsa kenan al-Khadir, ka ce al-Khadir ko al-Khidr ko al-Khidru da sukunin da, wato yana da wajihi uku da ake faɗa, ko ka ce al-Khadiru, al-Khadiru ko al-Khidiru ko al-Khidru, saboda mu kuma a Hausance muna cewa halluru. To wannan shine abin da yazo a cikin hadisi na sahihi a ruwayar Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana dalilin da yasa ake kira ake masa laqabi da al-Khadir. Al-Khadir daga khudra ne, khudra tana nufin kore, guri yayi kore shar, shine ya kasance idan ya zauna alal farwa, in ya zauna a gurin da yake busasshe, to duk gurin gefen da yake sai ya koma kore shar, wato inda zai zauna inda ciyayi sun bushe, in ya zauna a gurin duk sai su dawo su zama kore shar. To shi yasa ake masa laqabi da wannan al-Khadir, wannan shi ne abin da ya inganta a cikin sahih al-Bukhari na dalilin yi masa laqabi. Amma mai sunansa, to malamai sun yi ta fadar maganganu iri-iri, wani ya ce Al-Yasa'u, wani ya ce Ilyasu, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza. To amma abin da mafiya yawancin malamai suka fi rinjayarwa ko suka fi ambata dangane da sunansa, sunan yanka shi ne Balya ibn Malkan, saboda haka sunan shi Balya, sunan mahaifin shi Malkan, ban sani ba ko shi ne muke cewa Balya shi ne ko wani ne daban, muna da Balya ko Binyamin ne ko muke cewa Balya. To amma magana cewa sunan shi Al-Yasa, wannan ba ta inganta ba. Wasu suka ce wai sunan shi Al-Yasa li'anna ilmahu wasi'a sitta samawat wa sitta aradin, saboda iliminsa ya warci sammai shida da ƙasai shida. To Ibn al-Jawzi ya kawo wannan, yace wannan magana ce mai matuƙar rauni. Al-Alusi a cikin tafsirin sa yace wannan maganar ba gaskiya bace. Haka nan wannan zai ce sunan shi Ilyas, haka nan sunan mahaifinsa shi ma aka yi ta saɓani, amma dai mafi yawancin malamai sun fi kiran sunansa da Malkan. Abinda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne ambatansa da laƙabinsa shine al-Khadir. Allah ta'ala ya ce da shi 'abdan min 'ibadina, sai bai faɗe shi da sunansa ba, bai faɗe shi da laƙabinsa ba, sai ya faɗe shi da wata sifa, wace ita ce sifar da ta kai shi ga wannan matsayi, shine tahqiqul ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, tabbatar da zamantowarsa bawa ga Allah. Idan ku tuna a farkon kissar abinda Allah ta'ala ya gaya wa annabi Isa, annabi Musa alaihi salam kenan, lokacin da aka tambaye shi waye fi ka ilimi, ko waye fi ilimi, yace akwai wanda fi ka ilimi, yace babu. Allah ya ce bala 'abduna Khadir, Allah ta'ala ya kira shi da bawansa. To haka nan anan alqur'ani ubangiji ta'ala ya fito mana da wannan sifa, wace ita ce mafi ficiyar sifa da shi Khadir ya cancanci wannan matsayi da ita, shi da ya zamantowarsa bawa ga Allah ta'ala. Saboda haka sifar ka zama bawa ga Allah ta'ala sifa ce ta koli, akwai bauta ta kowa da kowa. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, duk wanda ke sama da wanda ke kasa kowa sai ya zama bawa ga Allah. Wannan ubudiyya ce, ubudiyatul qahr, ka ki ko kaso wannan bautar dole ka zama kana da ita, tunda har Allah ta'ala shi yayi ka, babu kai yayi woka, ya samar da kai, ya busa maka rai, shi yake baka ci da sha da iskar da zaka shaka a doran kasar sa kake tafiya a karkashin samaniya kake rayuwa, dole ka zama bawan sa ko kana so ko baka so. To wannan ubudiyar, ubudiyatul qahr, an takuna mu'abbadan lillah, ba ita ce bawa yake alfari da ita ba. Wannan duka halittu da mumini da kafiri, da mai da'a da marar da'a, tuman kirki da na banza, kowa yana tare da wannan sifa ta ubudiyya. To ba ita ce bawa yake alfahari da ita a gaban Ubangiji ba, kana alfahari ne da ubudiyyati ta'a, ka yi wa Allah ta'ala biyayya bisa zaɓin kanka, ba ka yi masa biyayya ba bisa tirsasawa, ka yi masa biyayya bisa raɗin kanka. Ubangiji ta'ala da ya baka zaɓi, ya baka dama, ya baka hankali, ya baka irada, hamish na irada, na kana iya ka zaɓa abinda kake so ka zaɓa ko ka fasa. To sai ka zaɓi yardarsa, ka zaɓi da'arsa, ka zaɓi ka yi masa biyayya, ka zaɓi ka bi shari'arsa. To a nan ne kake abin yabo gurin Allah ta'ala. Waɗanda suka fi tabbatar da wannan sifa su ne annabawa. Annabawa su suka fi kowa cika wannan sifa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce lan yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun. Wato annabi Isa al-masihu ba zai kyamaci a ce da shi bawan Allah ba. Shi yasa abin da ya fara furtawa kenan tun yana jariri, tun yana zanin goyo, inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, ni bawan Allah ne. Saboda wata ce sifa mafi girma, mafi kololuwa da zai siffanta da ita, ya zama abin yabo gurin Allah ta'ala. Shi yasa Allah ta'ala ya siffanta mala'iku da cewa bayinsa ne. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يجي سكا سنيا ملائكون الله وان باين سني سكا ميد سو ماتا أقبان سو أكيها لتسو زاء ربو تونا شيدا دسكي بار وكما زاء سيدا سو أتنبيس سوراك دو ونباوانا الله تعالى ينا الفهري دونا. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ta'ala ya rika sifanta shi da wannan matsayi na ubudiyya a guraren da suka fi kowane guri al-alfahari da takama. Lokacin da Allah ta'ala ya yi maganar saukar masa da littafi, sai ya kira shi da ubudiyya. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ala abdihi, ubangiji ta'ala sai ya sifanta shi da bawa. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi, kaga mafi girman abinda Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya bawa dan adam, shine saukar masa da al-Qur'ani, wanda ya zama shine shiriya ga al-umma, shine zai haskaka al-umma har zuwa tashi al-qiyama. Wannan babban labari ne da Allah ta'ala ya tashi ambatansa, ya tashi ambatan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan baiwa sai ya sifanta shi da bawa, saboda wannan matsayin shi ne zai kadai zai yi daidai da wannan girman kyautar da ubangiji ya yi masa, shi ne ya kira shi bawan sa. Haka nan a maqamut tahaddi, lokacin da Allah ta'ala yayi ya kalubalanci duk waɗanda suke musanta gaskiyar alqur'ani cewa su kawo wani abu kwatankwacin sa, sai ubangiji ta'ala ya kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam da bawansa anan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ba ce ala muhammadin ba, ba ce ala rasulillahi ba, sai kace ala 'abdina, saboda wannan sifa ta ubudiyya ita ce mafi girman sifar da ya kamata a hada ta da mafi girman wannan al'amari. Haka nan lokacin da Allah ta'ala ya maganar Isra'i, mu'jizar da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam waje ta gigi ta Larabawa, a ce cikin dare guda ya yi tafiya ya je Baitul Maqdis, sannan an hau da shi sama, sannan an dawo da shi cikin daren bai kare ba. Wannan babban labari ne wanda dan adam tun kafuwar duniya bai taba jin irinsa ba. to da ubangiji ta'ala ya so ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi sai ya kirawo shi da sunan da wannan sifa saboda ita ce mafi girman sifar da ya kamata a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir haka nan a maqamud da'wa shine kiran da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mutane da aljanu yayi wa saqalaini gaba daya zuwa ga imani da Allah ta'ala wanda shi wato wannan sako shine mafi girman sakon da Allah ta'ala ya taba wa dan adam ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya kakab ya aiko shi zuwa ga aljanun duniya kakab a lokacin da Allah ta'ala yake zantar da mu wannan muqamin da ya nada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi sifar bawa saboda wannan sifa ita ce tafi kowace sifa dacewa a hada ta da girman wannan muqami wannan hulan ma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada kaga sai Allah ta'ala ya kirawo shi da abdullahi yayin da bawon Allah ya tsaya yana kiran sa yana bautawa Allah kadu aljannu sun kusa su yi cincirin do wani ya zama wani akan wani akan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda da suka taru suna sauraron abinda annabi yake karanta musu na alqur'ani to saboda wannan muqami na ubudiyya muqami ne babba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi san a sifanta shi da wannan muqami sama da ka sifanta shi da kowane muqami ya zabi muqamin ubudiyya da risala a ce annabi bawan Allah ne manzansa to ka gama yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yabo duk wani yabon da zaka yi masa kasa yake da kace abduhu wa rasuluhu duk ka gama baitocin wakanka ka gama tsare-tsarenka da fasahar ka da menene danka wanda zai ce ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya fika saboda ya tabbatar masa da abinda shi yafi so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisin bukhari sayyidina umar ya ruwaito ce la tatruni kama atrat an-nasara isa ibn maryam inma ana abdullah faqulu abdullah wa rasul kada ku zuzu talabarina kamar yanda nasara suka yi wa isa dan maryam har suka kai shi ga matsayin Allah ni bawan Allah ne dan haka ku ce bawan Allah manzansa wannan shine abin da yafi komai daraja yafi komai wato izza shi yasa Allah ta'ala da ya tashi sifanta bayinsa na mu'minai sai ya sifanta su da ubudiyya ya jingina ubudiyyarsu kuma zuwa gare shi shi mai rahama wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama har zuwa karshen ayoyi Allah ta'ala ya kirawo su ibadur rahman shi yasa kamar yanda yazo a cikin ash-shifa ta al-qadi iyad wani yana cewa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhmasi ata'u thuriyya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya daga cikin abin da ya kara min wato izza da daukaka ya kara na kara jin izza na kara jin daukaka jin cewa na shiga karkashin fadar ka ya ibadi din da kake fada naji ina ciki to wannan ya kara min izza ya kara min daukaka shi yasa ku duba anan Allah ta'ala da ya nuna wa annabi Musa alaihi salam cewa abinda ya fada ba haka ya kamata ya fada ba ubangiji ta'ala ya kwabe shi sai ya nuna masa ya je akwai wani bawa daga cikin bayinmu anan ubangiji ta'ala da ya tashi ambatansa sai ya ce fa wajada abdan min ibadina saboda haka an gama nuna maka girman lamarinsa ya samu shiga cikin wannan tawaga ta bayin Allah saboda haka wanda za a ce da shi bawan Allah ne to amma sai an yabe shi ce wani bawan Allah ya zo nan yana cewa to yabansa aka yi in dai ba ana nufin ubudiyatul qahri ba to kuma wannan ba yabo a cikinta amma a zahiri duk mutumin kirkin da kace bawan Allah to ka yabe shi ne domin ka bashi wani matsayi mai girma wanda annabawa suke sha'awa suke so Allah ce atainahu rahmatan min indina mun bashi wata rahama daga wajenmu mun bashi wata rahama wasu malamai suka ce abinda ake nufi da rahama ar-rizqul halal wal aishur raghid ko wal aishur raghid an bashi abinci na halal kuma yana rayuwa ta walwala wato kamar wanda yake cikin wannan guri ya fita ya bar mutane baya tare da jama'a ya kaura cewa jama'a ya can teku a ciki kuma akan wani tsibiri ai zai tunanin cewa rayuwarsa za ta yi wahala to amma duk da haka yana ci ya sha cikin walwala da annashawa da jin dadi to sai wasu malamai suka fassara rahma da cewa wannan rayuwar da yake yi rayuwar da babu takuruwa a cikin ta wasu kuma malamai suka ce a'a abinda ake nufi da rahma shine al'uzlatu 'alan nas wa 'adamu al-ihtiyaj ilayhim kaura cewa mutane da yayi ya zama baya da kuma bukatar su baya cikin su baya bukatar su babu shakka ba ko da yaushe bane ake yaban kaura cewa mutane ka zama cikin mutane kana amfanar da su kana amfana da su kana hakuri bisa abinda za su yi maka da cutarwa wannan yafi a ce ka kaurace musu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafi alkhairun ku shine wanda ya gauraye da mutane yayi hakuri a bisa cutarwar su saboda haka ba kauracewa mutane da yake zama mafi alkhairi ba shine gaurayuwa da mutane shi yasa shi kansa annabi sallallahu annabi Musa alaihi salam ne daga cikin jama'a ya fito kuma yana gauraye da su kuma yana ta hakuri bisa abin da suke tai masa na jafa'i da wasu kalmomi waɗanda suke bata masa don haka ba za mu ce kauracewa mutane da yayi ba shine rahmar da ubangiji ta'ala yake nufi wasu suka ce tulul hayat wa salamatul badan wai ya dade ya dade ya dade dan wasu sun ce tun a zamanin annabi Ibrahim yake har zuwa wannan lokacin kuma lafiya jikinsa lafiyayye garau yake to wannan shi ma yana da rauni saboda zamu zo mu yi magana akan shin Khadir din nan yana nan da ransa ko ku a'a ya koma ga Allah abinda yafi inganci wajen fassara rahma shine abinda malamai da yawa suka fassara da cewa ana nufin annabci ataynahu rahmatan min indina mun bashi wata rahama ana nufin annabci kuma akwai ayoyi da suka zo wadanda suke nuna suka nuna ana kiran annabci da rahama kamar inda Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya hazuwa karshen aya kamar yadda nan gaba zamu yi bayani insha Allah lokacin da zamu yi magana akan shin Khadir din nan annabi ne ko ku a wali ne daga cikin waliyan Allah Allah ta'ala ya ce ataynahu rahmatan din nan sai aka yi ta nakira anan litta'zim ne wa tafkhim nuna cewa rahamar da muka bashi babbace ba karamar rahama bace ba rahama bace ta ci da sha wanda da yawa daga cikin mu muna samun ta a rahama ce ta musamman shi yasa aka kawo shi nakira a larabci takan zo da ma'anar tafkhim wa ta'zim a girma ma maka abu sai a kawo maka shi nakira fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum da Allah yake maganar harakar da fir'auna sai ya ce fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum ma'anar nakira ce bubha ma ce ba a faɗi menene ya rufe su ba daga cikin teku kawai dan an nuna maka girman lamarin girman musibar da ta auka musu Allah ya ce wa 'allamnahu min ladunna 'ilma kuma muka sanar da shi wani ilimi daga wajenmu a wajen rahama aka ce ataynahu rahmatan min indina sannan a wajen ilimi kuma aka ce wa 'allamnahu min ladunna 'ilma wasu malamai suka ce ilimin da aka sanar da shi shine ilimin gaibi wato ya san abin da annabi Musa alaihi salam bai sani ba kuma kalmar ladun da kalmar ilm abin inda suna zuwa da ma'ana ɗaya suna zuwa da zarf ma'anar su zarf ne na makan to amma ladun tafi kusa sama da inda wato wanda za a ce ladun yafi zama kusa da wanda za a ce inda don haka a wajen rahama sai aka yi amfani da kalmar inda amma wajen ilimi sai aka yi amfani da kalmar ladunna to shine wasu malamai suke cewa ilmu ladunni wato shi ilimi ne wanda ba koyan shi ake yi ba hakanan Allah ta'ala yake bawa irin wannan ilimi zai yi wannan ilimi ya same shi ne ta hanyar wahayi Allah ta'ala ya aiko mala'ika ya gaya masa abu kaza wato yadda yake aiko mala'iku zuwa ga annabawa abinnan ya zo zahirinsa ko zuwa surar mutum ya gaya masa cewa gashi abinda Allah ta'ala yake umartarka da shi zai iya yiwa kuma abinnan ne nafas ne fi ru'ihi ubangiji ta'ala ya kinsa masa a cikin zuciyarsa wanda shi ma kismi ne wani yanki ne daga cikin yankin wahayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ga mana inna ruha alqudus nafasa fi ru'i an nafsan lan tamut hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab فلا يحملنكم استبطاء رزقكم أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال بمعصيته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي إن روح القدس نفث في روعي واتو ملائكة جبريل يا بوسى من أتشكين زوجياتا كاغنا با مغنى تتزاهري با أما يا دلسى مسا ونن إلي من أتشكين زوجياتا تو كاغنا وحييني أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ya dan samun ya busa mun a cikin wato zuciya ta cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye ta kwalkwale arzikin ta kakal babu abin da za ta bari annabi ya ce fattaqullaha dan haka ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyauta ta hanyar neman abincin ku abinda Allah ta'ala ya rubuta naka ne zaka same shi kada jinkirin abinda Allah ya rubuta muku na arziki yasa ku neme shi ta hanyar saban Allah fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati abinda yake wajen Allah ba ta hanyar saban Allah ake samun sa ba na'am
qala lahu musa an attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda qala
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا النبي موسى يجد خضر عليه السلام شن إنبيك على أن تعلمني بسك كرن تدني مما علمت دقى أبن أك كرن تدكي رشدا نشريا النبي موسى عليه السلام يا بجلو دبقى ترسع زوى خضر عليه السلام لوك تندسك هدوبا يا موسى سلمة يا أمسى موسى سلمة يا تنبيش مي يكاوشي شيني الله تعالى يكي غير من أبن دي غير النبي موسى النبي أبن دي غير الخضر عليه السلام لوك يا فتا موسى بقى ترسع تكين سيغا تتنبيا سيغا تلالما lafazi mai laushi mai taushi cewa yana neman izinin sa ya zamo ɗaya daga cikin mabiyansa akan ya koyar da shi daga abinda Allah ta'ala ya koyar da shi na ilimi ar-rushd shine al-khairi shine daidai shine ilimi anan zamu ga yadda ya kamata dalibi mai neman ilimi ya kasance mai ladabi da tausasa murya da tausasa kalmomi ga malaminsa hal attabi'uka bai fito ba kawai ya ce na zo ne karatu na zo ne kawai ka koyar da ni a'a sai ya kawo abinda sigar tambaya kaga ya bashi dama ya ce e ko a'a amma ba kawai zuwa ya yanke hukunci ba ni fa karatu ya kawo ni kaga ba magana e ko a'a amma hal attabi'uka shin ko na iya bin ka saboda haka ya fito da sigar magana cikin sigar tambaya kuma da lalama da kuma neman shawara da neman izini kuma ya nuna masa koyo ya zo ba tattaunawa ba ka san wani zai zo koyo amma sai ce mun na zo mu dan tattauna wai shi kada ya nuna koya zai yi kuma ƙarya yake koyan zai yi bai ce ya zo mu tattauna ba bai ce ya zo mu yi muhawara ba bai ce ya zo a'a mu yi muzakara ba ce na zo ka koya min kaga duk wanda ya ce na zo ka koya min ma'ana na zo ni a matsayin ɗalibi kai a wajen malami ni a matsayin almajiri kai a matsayin shehi hal attabi'uka kuma ka duba attabi'uka ma'ana ya mai da kanshi attabi'u shi kuma khadir ya zama almatbu'u shi yanzu mai bi ne wanda za a zai bi kuma shi ne khadir ka duba girman annabi Musa alaihi salam ka duba matsayinsa ɗaya daga cikin manyan annabawa ulul azmi minar rusul annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim ne kawai suke gabansa shi ne na uku a mataki na daraja daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim sai annabi Musa shine banda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata al'ummar da za ta kai tashi yawa wato a ranar gobe kiyama waɗanda za su zo shiga aljanna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu al'ummar da za su shiga aljanna kamar al'ummarsa shi yasa lokacin da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummarsa ya zata ma shi al'ummarsa ce sai aka ce a'a wannan annabi Musa ne da jama'arsa kai taka ai ta ninninka haka duk wannan matsayi nashi amma ka duba da yake anan ya zo ya koya ne sai ya saukar da matsayinsa gaba daya saboda haka koda kana da matsayi kana da daraja kana da mukami idan ka zo gurin koya to duk ka zubar da wannan ka aji ka dawo a matsayin dalibi kai da wanda yake kasa da kai duk dai kuke kada ka ce ka zo wajen karatu ka koya amma kuma kana nan kai akan matsayinka na kai wani ne shi karatu ba a yi masa haka saboda haka annabi Musa alaihi salam ya aje matsayinsa na babban matsayin nan nasa da Allah ya ce ya Musa inni istafaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka bi quwwatin fakhudh ma ataituka wa kun minash shakirin Allah ta'ala ne ya gaya masa da bakinsa ya ce na zabe ka wannan zabin da aka yi masa bai rika jin yana nan tare da shi ba yanzu bai zo ya ce da shi ka gani manzon Allah ne fa ina da matsayi ina da mabiya jama'a ta fa na baro su can baya kawai dai Allah ne ya ce dai kawai in zo gurinka akwai ƴan wasu abubuwa da za su zan koya sai ya zo a matsayin shi ba kowa ba ne da aka da ya tambaye shi man anta sai ya ce Musa ba cewa ya annabiyullahi Musa Musa ya ce Musa bani Isra'il ya ce na'am to haka ya kamata ɗalibin ilimi wanda zai nemi ilimi a gurin wanda zai nemi iliminsa ya kasance qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta daga abinda aka koyar da kai to daga wani bangare na abinda aka koyar da kai anan yana nuna cewa mutum koda yana da ilimi babu laifi ba ci baya bane idan akwai wani fannin da bai iya bai je gurin wani wanda shi ya san yafi shi ya koya a gurinsa koda mutum malamin fiqhu ne ko malamin hadisi ne amma bai iya nahau ba akwai kuma wani cikin dalibansa shi ya kware a babin nahau shikenan zauna ya koya maka me matsala a ciki sai ka ci baya a kwace iliminka da ka sani dan ya koya maka nahau ya iya balaga kai baka iya ba sai ka koya ai babu wata matsala a ciki wanda daga cikin magabata yana cewa mutum ba zai tumbatsa ilimi ba sai ya karbi ilimi daga wanda yake sama da shi da wanda yake sa'an shi da wanda yake kasa da shi shi yasa a cikin sunan da Jami'ut Tirmidhi akwai hadisin da Imam Tirmidhi da ya rawaito shi sai yake cewa wannan hadisin a guri na Imam Bukhari ya ji shi Tirmidhi almajirin Imam Bukhari ne amma wannan hadisin Imam Bukhari bai same shi ba sai ta hanyar almajirinsa Tirmidhi shi kuma wannan ya masa dadi saboda haka da ya zo kan hadisin a cikin jami'insa bayan ya rubuta hadisin sai da ya tuno wannan falalar ya ce kuma wannan malam ma aguna ya ji shi saboda haka babu matsala dan mutum ya koyi abinda bai sani ba gurin wanda yake na ƙasa da shi kuma wanda yana nuna maka akwai takhassusat wato akan samu wani ya keɓanta da ilimi kaza wani ya keɓanta da ilimi kaza bai yiwa a ce ga mutum daya duk wani ilimi ya hada shi ba zai yiwu ba idan haka a cikin annabawa an samu ga annabi Musa ulul azmi bai tare duka ilimin muka ba to ina ga wani zai ci shi ya tare dukkan wani ilimi ko meye a zo zai a za a same shi zaka ga cikin irin waɗanda ake gaya mana wasu waliyai ne sai ka ji an ce duk wani ilimi ya sani ta haka sai a ce maka hatta ilimin tsafi ma ya sani ilimin damfara ya sani ya san yadda zai yi fo wannan ya san yadda zai yi tsafi wai kuma sai a ce wannan karamar sa ce babu karama a cikin damfara babu karama a cikin 419 babu karama a cikin sata saboda haka ba wata matsala dan a ce ya san kaza bai san kaza ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama haka suka yi fice, wani yayi fice a babin qada, wani yayi fice a babin fara'id, wani yayi fice a babin jihadi, wani yayi fice a babin sadaka, kowanne akwai inda ya fice a babin sa. Wannan bai rage masa daraja a matsayinsa na sahabi ba, bai kuma dora shi akan wani wanda yake gaba da shi ba. In aka ce babul qada, ana ambaton sayyidina Ali wajen iya shari'a da alƙalanci, amma wannan ba zai fifita da bai zai fifita shi akan Umar ba, wanda Allah ta'ala ya bashi muwafaqat, Allah ta'ala yake masa ilhamin gano daidai kafin ma wahayi ya sauka. Ba zai fi sayyidina Abubakar ba, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya keɓance shi da wasu abubuwa da yawa, ya san ilimin muka da yawa. A lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi maganar cewa wani bawa Allah ya bashi zaɓi, ko dai ya zaɓi zama a duniya ko ya zaɓi abin da yake wajensa, fakhtara ma inda Allah, sai ya zaɓi abin da yake wajen Allah. Sahabbai sai suka ga Abubakar yana kuka, suka ga to meye abin kuka, annabi ya ba mu labarin wani bawa Allah ya bashi zaɓi, ko ya zaɓi duniya ko ya zaɓi lahira, ya zaɓi lahira, to meye a ciki? Sai kenan sai ka yi kuka. Sai daga bayan haka ta faru, sai suka ga manzo Allah ya bar duniya, nan suka fahimci dalilin kukan sayyidina Abubakar, ashe ya fahimci wannan bawan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bashi zaɓi, ko ya ci gaba da zama a ƙara masa lokaci, ya ci gaba da zama da sahabbansa, ko kuma a lokaci yayi da zai je ya sadu da ubangijinsa, yace ya ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la fi rafiqil a'la. Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kana Abubakar a'lamana, daga nan muka ƙara fahimtar Abubakar fa yafi mu ilimi. Saboda haka irin wannan akwai shi, in aka zo kaga ga manya-manyan sahabbai, amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki jagorancin yaki a bawa Khalid ibn al-Walid, wanda bai jima da musulunta ba, sai ya bashi jagoranci. Amr ibn al-As yana musulunta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi jagorancin runduna, ya fita shi ne komanda tare da cewa